بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي غبدا كراتمنا حسن المسلم. أيوة إن شاء الله زام درسي نقوم شاؤكم kuma za mu tashi tahni'atul mauludi lahu wa jawabuhu, wato yi wa wanda ya samu ƙaruwa murna, yin murna wa al mauludi lahu, wanda aka masa haihuwa, wa jawabuhu, da kuma amsar da zai ba wanda ya masa murna ɗin. Malai sai ga abu, ga yadda za ka gaya wa in an yi wa mutum haihuwa, ga yadda za ka ce masa: barakallahu laka fil mauhubi laka وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ويرد عليه المهنئ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزى ثوابك. إذن متيسا مكاروا نتا أكما صحيفوا تفكت: بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره wa yaruddu alaihi almuhanni'u, shi kuma wanda a muhanna'u, wanda aka yi wa murnan shine muhanna, shi kuma zai ba da amsa. Fa yaqulu, sai ce: barakallahu laka wa baraka alayka wa jazaka Allahu khairan wa razaqaka Allahu mithlahu wa ajaza la thawabak. Wannan an rawaito ne daga al-Husayn, ji kaman zan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina koya wani yanda zai yi wa wanda ya samu ƙaruwa na haihuwa murna, ya ce faɗi wannan kalmomi su ne: barakallahu laka, Allah ya yi maka albarka, fil mauhubi laka, a cikin abin da aka baka, wato Allah ya sanya albarka cikin ƙaruwan da ka samu, shi ne ɗan kenan. Wa shakartal wahiba, kuma ka gode wa wato wanda ya baka ɗin, wato Allah ya azurta taka da godiyan Allah wanda ya baka wannan ɗan. Wa balagha ashuddahu, kuma Allah ya sa ya isa ƙarfinsa, wato ya kai gurzo, wato Allah ya ja kwanansa kenan har ya kai lokacin da zai amfani. Balagha ashuddahu, ya kai shekara 40 yayi sama, kuma inda Ubangiji ta lati: hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sai kai shekara 40, to shine ya kai cikin ƙarfinsa kenan, ya wuce matashi amma bai kai tsoho ba. Ga wannan shekarun ne zai yi amfani a rayuwa, in ne yin amfani ne, daga shekara 40 zuwa 60, in ka haye wannan kuma to za ka dawo baya ne. Ma'ana Allah ya sa ɗanka ya kai gejin ƙarfinsa. Wa ruzikta birrahu, kuma a azurta ka da wato ainihin da'asa ko tausayawansa. Allah ya sa a azurta ka da tausayawan wannan yaron da kyautatawansa da da'asa. Wato ya zama barra liwalidihi ko liwalidaihi, ya zama mai kyautatawa iyayensa, domin wani ɗan in ka same shi sai dai kai ka kyautata masa, a lokacin da ya kai ya kyautata maka to ya kama hanyarsa, ba za ka samu amfaninsa ba. To sai kai masa addu'a, Allah ya sa ya ci amfanin wannan yaro ne, wato ya kai gejinsa na girma ta yadda zai dinga kyautatawa ainihin iyayensa, yana tausaya musu. To wannan addu'an ita mutum zai faɗa wanda aka yi wa haihuwa. Sai ce: wa yaruddu alaihi almuhanna'u, shi kuma wanda aka yi wa murnan sai ya mayar masa da amsa, wanda ya samu ƙaruwa. Fa yaqulu, sai ya ce: barakallahu laka, Allah ya yi maka albarka, wa baraka alayka, Allah ya zubo maka albarkarsa, wa jazaka Allahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi, wa razaqaka Allahu mithlahu, Allah ya azurta ka irinsa, wato Allah ya baka irin wannan ɗan kai ma, wa ajazala sawabaka, kuma ya gwababa ladanka, wato ya baka tarin lada mai yawa. To wannan shine addu'an da ake wa wanda aka mara haihuwa, da kuma addu'an wanda aka yi haihuwan zai yi wa wanda ya masa addu'a ɗin. To sai: ma ya'udhu bihi al-aulad, ma yu'awwidhu bihi al-aulad, ko ma yu'awwadhu bihi al-aulad, abinda ake nema wa yara tsari da shi wato idan Allah ya baka haihuwa addu'an da zaka yi ta neman tsari ga ƴaƴanka Allah ya kare su daga sharri shaytan da dukkan wani sharri yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidhu al-hasana wal-husaina u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma yace manzo Allah ta sama ya kasance yu'awwidhu al-hasana wal-husaina ina nema wa hasan da husain tsari wato jikokin sa ƴaƴan fatima ina yi musu addu'a ta neman tsari Allah ya kare su to sai dinga cewa u'izukuma ina nema muku tsari bi kalimatillahi tammati da kalmomin Allah wanda suke cikakku min kulli shaytanin daga dukkan wani shaytan wato aljani wa hammatin da duk wani ƙwaro mai guba a jikinsa wato kamar kunama ko maciji ko makamancin wannan wa min kulli ainin da kuma ina nema muku tsarin Allah daga dukkan ainin wata masifa lamatin mai sauka masifan da za ta sauka wa mutum kamar ta haukata shi ko ta wato ainihin tsora masa wani bala'i to wannan ita ce addu'an da manzo Allah ya ce wa Hassan da Hussein jikokinsa u'izukuma bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma na nema muku tsari da kalmomin ubangiji ta'ala daga dukkan wani shaydan kangararren aljani kada ya cutar da ku da kuma duk wani ƙwaro mai guba shine hamma duk wani ƙwaro mai guba kada ya cutar da ku kamar maciji ko kunama da kuma min kulli ainin lamma dukkan wani wata musiba lamma wanda take jirowa akan mutum wanda take sauka akan mutum ta haukata shi ko ta hidima shi ko ta wargaza masa rayuwarsa ina neman Allah ya kare ku daga wannan to wannan shine wanda zaka yi wa danka wannan hadisi an samo shi daga Abdullah ibn Abbas yace ka annan kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yu'awwidhu al-hasana wal-husain wa yaqul manzo Allah sama yana yi wa Hassan da Hussein ta'awizi yana nema musu tsari yana cewa inna abakuma kana yu'awwidhu bihima isma'ila wa ishaq babanku yana nufin annabi ibrahim ya kasance yana nema wa ƴaƴansa annabi isma'il da ishaq tsari da wa'innan kalmomi ne annabi ibrahim ya yi wa ƴaƴansa addu'a da wannan kalmomi shi yasa shi ma manzo Allah sama yake wa ainihin wato jikokinsa yake wa jikokinsa to sai karanta ainihin wannan addu'a din wanda imam al-bukhari ya ruwaito to anan idan kun lura yake u'izukuma saboda su biyu ne ina nema muku tsari ku biyun Hassan da Hussein kaga in guda ɗaya ne namiji sai ka ce u'izuka bi kalimatillahi tammati ya zuwa ƙarshe ina nema maka tsari idan mace ce kuma u'izuki idan maza ne da yawa u'izukum bi kalimatillahi tammati in mata ne da yawa u'izu kunna bi kalimatillahi tammati to da kai ne zaka canja bamiran ɗaya ne ko biyu ko uku ko sama da haka mace ne ko namiji mata ne ko maza to sai addu'a lil maridi fi iyadati irin addu'an da ake wa mara lafiya idan aka je gaishe shi wace addu'a ya kamata a masa ga addu'an nan la ba'sa tahurun insha Allah la ba'sa babu wahala babu laifi babu matsala dahurun insha Allah kaftara ne na zubanka in Allah ya yarda shine ma'anan dahurun mai tsarkakewa ne ma'anan dahurun mai tsarkakewa la ba'sa babu wahala babu matsala dahurun tsarkakewa ne daga zunubai insha Allah in Allah ta'ala ya so wato wannan kaman addu'a ake maka cewa Allah ya ɗauke maka dukkan wani damuwa shine ma'anar labata wata damuwa na ɓacin rai da baƙin ciki da raɗaɗin ciwo to ya shiga cikin labatan da hurun kuma Allah ya sa rashin lafiyan ya zama kaffara na zunubanka insha Allah in Allah saboda manzo Allah sama ce ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta shaukatu yushakuha illa kafara Allahu biha min khatayahu ba abinda zai samu sulmi na wani wahala ko rashin lafiya ko bakin ciki ko ɓacin rai ko wani cutarwa har kaya da za ta soke shi fati Allah ta'ala kankare masa zunubansa da sababin wannan to shine ma'anan dahurun matukan ya maida lamarin sai zuwa ga Allah ya yi hakuri sai zama sababin kafaran wato ainihin zunubansa shi yasa dogon jinya yake da muhimmanci mutum ya dade yana jinya ba in dai mai zunubai ne alheri ne ana ta kankare masa laifukan zakka kafin ya mutu ya gama zuwa da zunubansa gaba daya da sababin rashin lafiyan da yake yi kamar mutumin kirki ne sosai ya tafi kawai fat daya ba tare da dama ba babu wahalar lahira to wahalar duniya ma Allah ya dauke masa shine mautul fujaati kenan kuma yanzu a hadisi mautul fujaati rahatun lil mu'mini wa akhadhatu asafi lil fajir mutuwan kotsan hutu ne ga mu'mini ya huta da magagin abin nan ya huta da rashin lafiya da radadi da damuwa amma fajiri kuma faucewa ne na fushi an tafke shi ne kawai maza ya tafi lahira je sadda azabar Allah kar ma yayi jinya ya ta zame masa kafara shi yasa yake dahurun insha Allah in Allah ya da wannan rashin lafiya zai zama kankare wato zunubai to wannan arwato hadisin daga Abdullahi bin Abbas yace manzo Allah sallama ya kasance idan ya gaida zai gaida mara lafiya abin da yake ce masa la basa dahurun insha Allah haka yake gaya masa babu laifi Allah ya bare ka daga dukkan damuwa da radadi kuma Allah ya sa zama kafara ne na zunubanka to sai je wajen wani balaraben kauye bai da lafiya wani dattijo mutumin kauye sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa la ba'sa qahurun insha Allah sai masa wannan addu'a ne sai kafara ne wato laifi abin nan zunubi naka kafara ne babu wani matsala in Allah ya zai zama kafara ne na laifuffuka shi balaraben nan wannan addu'a tana nuna kaman alaman zai tashi kenan zai iya tashi ci gaba da harkokinsa an dan jarabe shi ne don akan kare masa zunubansa to sai ce dahurun kaman yana inkarin kan dahurun kankare zunubai ma'ana yana shakka kenan ai wannan na tafiya ne sai ce bal human tahuru ala shaykin kabirin tuziruhu alqubura ita wannan zazzabi ne yake tafarfasa human tahuru zazzabi ne yake tafarfasa a bisa wani tsoho mai yawan shekaru wannan zazzabin kuma zai ziyartar da shi makabarta ma'ana zai kai shi makabarta a bunne shi sai yace ba maganan tsahurun za a ce ba wannan zazzabi ne mai tafarfasa a kan wani tsoho mai shekaru wanda kuma zai kai shi kabarinsa ma'ana zai zama sababin tafiyansa lahira kenan to da ya faɗi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa na'am idan tunda baka son wannan addu'an to hakan din ne zaka tafi lahira din zaka tafi lahira kuma sai tafi da wannan ciwo to tunda ya zaba kansa mutuwa kaga shikenan zai tafi kawai to mutum ya tsofa zai iya rokawa kansa mutuwa ma zai iya rokawa kansa mutuwa kullun yana kawo ta haransa da zaran rashin lafiya ta kama shi to yana ganin tafiya ne kawai zai to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son mutum ya dinga burin mutuwa saboda wani ciwo da ya sauka masa yace la yatamanna yanna ahdukum almauta li dhurri nazala bi fa in kana la mahalata falyaqul allahumma ghafir allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffani idha kanat alwafatu sharran li yace kada mutun yayi burin mutuwa saboda wani ciwo da ya saukar masa a in ya zama ba makawa to ya ba wa Allah zaɓi ya ce ya Allah ka raya ni in rayuwan ita tafi alkhairi ka karɓi raina idan mutuwan ita tafi alkhairi fa tawaffani idza kanat alwafatu khairan li ba sharran li ba wato ka karɓi raina idza kanat alwafatu khairan li idan mutuwan ita tafi alkhairi a gare ni allahumma ahyini ma kanat alwafatu khairan li wa tawaffani ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي يا الله كراياني إن رأيوان إن تتفي الخير ككربرينا إذن كربرنا وشي في الخير وحكا ذاك عينهم يا الدعاء أما باك روك آكان كمتوى ودن باك سمي ذاك جيك ترروا وباك سمي باك إلا دن أبن ديريك يمكا نرى أيوان كي وصو أيوكا دلاسو كيك عجدنا الدعاء تقبأ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك sab'a marratin, wato in ka je ka masa wannan addu'an sau bakwai sau bakwai, as'alullah al'azima rabbal arshi al'azimi an yashfiyaka, sau bakwai. Kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi bin Abbas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man ada mariban lam yahdhuruhu adluhu faqala indahu sab'a mirarin أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا آفاه الله من ذلك المرض. يتدون دي غيدا مرى اللافية وانده با أجل إنساني يزوبا بارش اللافية أني نتفيها لاهرا با سي وانن الدعاء صوبكي أو جنسا إتي الله زي باش لافية دا قوانا رش اللافية الناس يجي غي شي شي سي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك صوبكي in dai ba ta mutuwa bane to Allah zai warkar da shi daga wannan rashin lafiya ne. Fasaran addu'an as'alullah al'azima, ina roƙon Allah al'azima mai girma, rabbal arshi al'azimi, ubangijin al'arshi mai girma, an yashfiyaka, ya warkar da kai. Mutum zai faɗi haka sab'an marratin sau bakwai, sab'an marratin sau bakwai, wato sab'an marratin in baya cikin addu'an don mu kiyaye, zai faɗi ta sau bakwai. Wannan ko ba wahalan haddacewa ko kalmomi ne yan kaɗan, as'alullah al'azima rabbal arshi al'azimi an yashfiyaka. Daga akwai addu'ar da ta inganta ita ma arhibil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi shifa'an la yugadiru saqama. Ma an ka je gaida mara lafiya kai masa wannan addu'a. Kana in kana so kuma ka masa tofi, bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in ya'tika wa min sharri hasidin idha hasad. Sai ka toha masa to ko kai kafa uku ko kafa bakwai. Duk addu'o'i ne na gaida marar lafiya. To sai ma ne sai fabli iyadati almarid. Falalan gaida marar lafiya. Yanda ake gaida marar lafiya. Qala sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza aada ar-rajulu aqaqa al-muslima masha fi khirafati al-jannati hatta yajlisa fa idza jalasa ghamaratu ar-rahmatu وإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى ينسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح. وانا حديث إمام الترمذي رواه ابن ماجه دا أحمد حديث إن أنتسي كما دا دوجن وتصيدنا علي منذ الله صلى الله عليه وسلم إذا عاد الرجل أخاه المسلمة إذن تينكو يجيد تنوانس مسلمي gaisuwa irin na rashin lafiya, ba yi da lafiya ka je asibiti ka gaishe shi ko a gidansa ka gaishe shi, bari ka ji falalan da za ka samu. Mashafi khirafati aljannati, to zai dinga tafiya ne a cikin hanyar aljanna, haka suka fassara khirafa, hanyar aljanna. Amma zancen da fassaran da ta fi shahara fi khirafati aljannati, zai dinga tafiya a cikin gonakin aljanna yana tsintan ‘ya’yan itatuwansu, wato kamar ma ya shiga aljanna ne. Don ka je kana gaida marar lafiya, to kamar kana cikin aljanna ne, kana tsintan ‘ya’yan itatuwan aljanna kana ci. Shi yasa zuwa wata ruwan aidul maridi ya khudu fi rahmatillah, a wani hadisi mai gaida marar lafiya yana kutsawa ne cikin rahmar Allah subhanahu wa ta’ala. Sai yace to idan mutum ya je gaida ɗan uwansa musulmi ba yi da lafiya, to yana tafiya ne a cikin gonakai na aljanna yana cire ‘ya’yan itatuwansu hatta ya je ta har ya zauna, wato tafiyan da yake in har ya je wajen marar lafiyan a cikin gonakin aljanna yake. Fa idza jalasa, idan ya zauna kuma wurin marar lafiyan da ya je ya gaishe shi din, zamaratu rahmatu, sai rahama ta lullube shi, rahmar Ubangiji ta'ala. Fa in kana ghudwatan, idan da safe ne ya je gaida marar lafiya din, salla alaihi sab'una alfa malakin, sai mala'iku 70,000 su dinga masa addu'a, suna nema masa gafara da rahaman Ubangiji ta'ala, hatta yumsiya, har yayi yammaci, har rana ta faɗi, suna nema masa gafara da rahama. Wa in kana masa'an, idan da yamma ne je gaida marar lafiyan, salla alaihi sab'una alfa malakin, mala'iku 70,000 za su dinga masa addu'a ta rahama da neman gafaran zunubansa, hatta yusbiha, har ya wayi gari. Kaga gaida marar lafiya ba karamin falala ne da shi, mala'iku 70,000 ma. To ko mala'ika ɗaya ka tena maka addu'a yaya? Dai mala'iku ka san la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru, ba sa sabon Allah kwata kwata. zaka ce suna yi maka addu'a Allah ya ji kanka ya gafarta maka idan an ce malaika ya maka salati mana ya ce Allahumma ghafir lahu warhamhu Allah ka gafarta masa kai masa rahama shine ma'ana malaiku 70 suna maka salati mana suna maka addu'a ta alkhairi to kaga wannan falalan ba karama bace kaga idan ka tashi gai da mara lafiya kai sammako ko kuma da yamma kaje da safe kaga har kai ne malaiku na yi maka addu'a kaje da yamma har ka wayi gari malaiku na yi maka addu'a to sai ka daidaita waɗannan lokuta din kaje da safe kaje da yamma ko da safe ko da yamma don ka samu lokaci mai tsawo ana yi maka addu'a ana maka salati a wani hadisin a cikin sahihi muslim daga Thauban yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ada maridan lam yazal fi khurfati jannati mutumin da ya gaida mara lafiya ko ya je gaida mara lafiya bai gushe ba yana cikin ƴaƴan itatuwan aljanna ina tsintan su قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها أكتي منيني أكتي في خرفة الجنة سيتي أبن تأخنت وفي آيان إتاتو أنت كين يسا خرفة وانا رواة أتر وانا خرافة ثم أنا سلين وتدد وانا ذي جي قيدة مرة اللافية كما رياشي قوة قونا تتا الجنة يلا تتين كان جبينو سئنا بي سرمان دا قوبا دا أيبا دا أبربا دا ثوران سئنا شا دا منغرو da sauran yayin itatuwa duk abin da yake so ma'ana kenan gaida mara lafiya yakan sa mutum ya shiga aljanna sakamakon ladan gaida mara lafiya shine a shigar da kai aljanna tun a duniya ma an ce kana cikin gonakin aljanna ne to sai mutum ya gaida mara lafiya da ikhlasi ko tsakaninsa da Allah saboda neman lada a wajen Allah subhanahu wataala domin Allah ba a karɓar ibada sai an yi ta don Allah kar ya zama da wata manufance daban ya ce du'a'ul marid allazi ya'ita min hayatihi addu'a mara lafiya wanda ya ɗebe tammani daga rayuwarsa ina ganin kawai zai gangara jinya ta kai jinya ko dama ya tsufa to ga addu'an da zai dinga yi allahumma ghafir li warhamni wa alhiqni bir rafiq al a'la allahumma ghafir li warhamni والحكم بالرفيق الأعلى وانا كما أرويت حديث نبي عائشة رضي الله عنها تتناجي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا سيوا ألوك تينا كشنجد أكينا يا جنجين دني ينا سوا اللهم غفر لي وارحمني والحكم بالرفيق الأعلى حديث بخاري ده مسلم معنى ألوك تينا من زن الله أزوريش اللافية يا يونن الدعاء ma'anar addu'an Allahumma ghafir li ya Allah ka gafarta mini warhamni ya Allah ka ji kaina kamin rahama kenan wa alhiqni bir rafiq al ala ka riskar da ni da jama'a madaukaka abin da ake nufi da jama'a madaukaka sune annabawa da siddiqai da shahidai da salihai kamar yadda ubangiji ta ala ce faman yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دون يبي الله يبي من زن الله صلى الله عليه وسلم ينا تاري رانا القيامة ينا تاري دا وطن دا أبنجي تعالى مسوني إما دا تكين النباوة دا صديقي دا شهيدي دا باين الله نغري الله تعالى يتي أبو كانين تفيا سني كو إذن يزمنا وإنم باين الله نغري سني أبو كانين كألا هرا abun da yasa aka fassara ar-rafiq al-a'la inda wannan saboda a wata riwaya manzala kuma da yazo rashin rafiya cewa yake allahumma ma allazina an'ama allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hadna ulaika rafiqa sai karanta wannan ya allah ka hada ni da wa'inda kai musu ni'ima daga cikin annabawa da siddiqai da shahidai wanda suka yi shahada a fagen fama da salihai bayin allah da gari to shine ake nufi da ar-rafiq al-a'la wato jama'a madaukaka addu'a ta gaba tace abin nan yace ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam 'inda mautihi yudkhilu yadayhi fil ma'i fa yamsahu bihi ma wajhahu wa yaqulu la ilaha illa Allah inna lil maut la sakarat wan hadith nan karanta bukhari da muslim su karwato shi ma yace ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam manzala ta sama ya sanya هو يهدو عند موتي أو رموتوان سيدخل يديه في الماء هنا شغل دروا أتكين حنونسا فيمسه بهما وجهه سيدنغ شاف شافا فسكان سدوانا حنائم إني طوما سو أتكين روا ويقول هنا شوى لا إله إلا الله باب أبو مبوتا ودقستيا في الله إن للموت لسكرات للي حقيق أموتواتنا دماء قاجي هنا شافا فسكان سروا هنا شوى لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله كلمة شهادة كما سيدي للي متوى تنادى ما قاقي كما نزل القرآن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ما قاقي متوى تازو ده قسكيا وانا قوشيني أبو لك بوت إيوا كنا تكوشي وكنا تكوشي وكنا تكوشي وكنا تكوشي وكنا تكوشي وكنا باب دامنك كوشي باب دامنك كوشي ما سمتوى سيدي إمبت زوبا وانا عديث لقى عائشة رضي الله عنها الله يقدر فتي إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري فتي نعم لقى نئوان دا وبنجدي على يميني من ظل الله تسلم يا رسول أعكينا أرانا قاناتا كما أتكان تنيوينا ذكرتنا wato yana kwanci akan cinyansa haka manzo Allah sai kuma ya rusu sai yana kwanci sai Abdurrahman dan uwanta kenan sai yazo yana aswaki sai manzo Allah sai kuma sai ya kalli abunan sai kalli Abdurrahman din kamar yana son yayi aswaki sai Aisha radiyallahu anha sai ta tambaye ta ce kana son kai aswaki ne sai nuni da kansa eh sai ta karbi aswakin wajen Abdurrahman sai ta dan tattauna shi laushi sai ta ba manzo Allah sai kuma yayi aswaki sai kama goga aswaki ina gogawa san sai bukaci a kawo masa ruwa da aka kawo ruwan ne sai ke shafawa a fiskansa ina cewa la ilaha illallah inna lilmaut la sakarat la ilaha illallah inna lilmaut la sakarat ina shafawa ina fadan haka ana haka sai kafi hannunsa haka shikenan can yace allahumma fir rafiq al a'la ya allah ka rifkar da ni da jama'a wanda suke madaukaka ina fadan haka har aka karbe ransa sai hannun sai dan karkace kawai shikenan manzo Allah ta sama ya bar duniya ina la ilaha illa Allah inna lil maut sakarat la sakarat ina to Allahumma fir rafiq al a'la ina wa innan addu'in har Allah ta'ala ya dauki ransa har ubangiji ta'ala ya dauki ransa wannan shikenan babu wani wanda gatan sa da ta sada zai rasu ba a duniya komai gatan ka zaka bar duniya kullu nafsin zaiqatul maut kullu man alaiha fan kowa zai kare kowa zai rasu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala da akwai wanda gatansa ya kai a bashi a duniya ba zai rasu ba da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to amma da aka zo aka bashi zabi ma a bashi a duniya har sai an zo tashi a dauki ransa ko kuma a dauki ransa yace a dauki ransa kawai a dauki ransa yaje sadda falalan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rubuta rikicin duniya shikenan ko Allah ta'ala ya dauki ransa wannan hadisin shi ma Imam Bukhari wai to shi ingantaccen hadisi muhallu shahidin kenan abinda mutum zai faɗan shine la ilaha illallah la ilaha illallah shine kalmar shahada manzo Allah ta sama ya ce inna lil maut la sakarat mutuwa tana da magagi ai karantarwa yake yi karantarwa wani mutuwa ta zo ina zai iya cewa mutuwa tana da magagi ba zai iya faɗa ba amma manzo Allah yana nuna mana lalle mutuwa tana da magagi mu ji tsoron mutuwa aksaru min zikri hazimin lazzat ku yawaita an wasan mai rusa jin daɗi ita ce mutuwa addu'a ta gaba la ilaha illallahu wallahu akbar la ilaha illallahu wahdahu la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu la ilaha illallahu lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wannan addu'an ta inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah ta sama yace duk wanda ya faɗi wannan addu'an a lokacin da bai da lafiya sannan ya rasu a wannan rashin lafiyan yace lam tad'amhu an-naru wuta ba za ta ci shi ba mu ce wannan addu'an bai da lafiya yi ta tafi a wannan rashin lafiyan wuta ba za ta ci shi ba wutar jahannama ya tsira daga wutar jahannama imamu tirmidhi rawaito hadisin da ibnu majah kuma hadisi ne ingantacce to yanda hadisin yake idan mutum yace la ilaha illallah wallahu akbar wala yana bashi ansa sai ce la ilaha illa ana ana akbar la ilaha illa Allah ba mu bauta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mai girma sai Allah ya ce la ilaha illa ana babu an bauta da gaskiya sai ni ne mai girma in ji ubangiji ta ce fi kowa girma la ilaha illa Allah wahdahu idan maran lafiya ya faɗi la ilaha illa Allah wahdahu ba an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai sai Allah ta ce la ilaha illa ana wahdi ba an bauta da gaskiya sai ni kuma ni kadai ne sai kuma la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu maran lafiya ya ce ba an bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya sai Allah ta ce la ilaha illa Allah wahdi la sharika li ba an bauta bunna la ilaha illa ana wahdi ba an bauta da gaskiya sai ni ni kadai ne la sharika li kuma ba ni da abokin tarayya sannan yace la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu ba an bauta da gaskiya sai Allah mulki na Allah ne dukkan yabo na Allah ne sai ubangiji ta'ala yace la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu ba an bauta da gaskiya sai ni ni ne mai mulki ni ne mai yabo gaba daya ni na sifar da dukkan sifofin yabo sai kuma yace la ilaha illa Allah sai Allah yace la ilaha illa ana ba an bauta da gaskiya sai Allah yace ba an bauta da gaskiya sai ni wala haula wala quwwata illa billah wala haula babu dabara na kaucewa sabon Allah wala quwwata babu karfi wajen yi wa Allah ta'ala da'a ko ibada illa billahi sai da taimakon Allah shine fasarar la haula wala quwwata illa billah la haula amma asiyatillah wala quwwata ala da'atillah illa bi'aunillah baka isa ka kaucewa sabon Allah sai da wato taimakon Allah baka isa kai da'a wa Allah ta'ala ba sai da taimakon Allah to haka ne in bala'i zai sauka la haula wala quwwata illa billah ba wata dabara na kaucewa wannan bala'in shine la haula kenan wala quwwata ba karfi da zaka iya tunkuɗe wannan bala'in illa billahi sai dai da taimakon Allah kai kan baka da wani abu naka sai dai idan Allah ya taimake ka sai dai ka gama dabarunka da nuna karfinka ko wasu wayonka da sauransu amma Allah ne mai yi in Allah bai yi ba zaka iya kaucewa wannan abun ba ko ba zaka iya yin wannan abun ba to idan mutum ya ce la haula wala quwwata illa billah ubangiji ta'ala sai ce la haula wala quwwata illa bi babu dabara wajen kaucewa wani bala'i ko sabon Allah wala quwwata babu karfi wajen tunkuɗe wani bala'i ko wajen yi wa Allah ta'ala da'a illa bi sai da taimako na in ji ubangiji ta'ala in Allah bai taimake ka ba zai yiwu ba shine ma'anar la haula wala quwwata illa billah ko sai ce talqinul muhtabar wato laqanawa wato mutumin da ya kai ya zo gargara wajen rasuwa ka laqana masa kalmar shahada shine ma'anar talqinul muhtabar ko muhtadir wanda ka fada wato muhtadir shine wanda mutuwa ta zo masa ko muhtabar wato alaman zai cika ko ya fidda tamani ga alamu na mutuwa suna bayyana masa to ana son a laƙana masa kalmar shahada shi yasa ya zo man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda ƙarshen maganarsa la ilaha illa Allah ne dakhala aljanna zai shiga aljanna wannan daga hadisin Mu'adh bin Jabal yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda ƙarshen maganarsa la ilaha illa Allah ne zai shiga aljanna hadisin Abu Dawud ingantacce wato idan mutum ya cika da la ilaha illa Allah ko shakka babu dan aljanna ne zai shiga aljanna ya zo a riwayan Abu Sa'id al-Khudri yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illa Allah imam muslim ya rawaito hadisi ingantacce wato magana kuma yace laqinu mautakum ku laqanawa masu mutuwar ku wanda suke gargara da su rasu la ilaha illa Allah wato kalmar shahada ita ce la ilaha illa Allah nan mautakum ba na nufin wanda suka riga suka rasu ba a wanda za su rasu ku laqana musu kalmar shahada abin da ake nufi da talqini shine ka dinga fada har shi ma ya je fada shine laqanawa wato idan ka zo gaida mara lafiya sai ka ce mata abin nan sai ka dinga cewa la ilaha illa Allah la ilaha ba mara lafiya na al'ada ba wanda yazo rasuwa ko kai mai jinyar sa kaga alaman zai rasu ko kazo ka samu mutum yana kokarin tafiya to sai ka dinga cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har shi ma yaji sai ya dauka to dai dauka yace la ilaha illallah to ai shurukar a sake masa wata magana fatan ya cika da wannan kalmar in kuma ya fadi wata maganar daban ko yace a bani kaza ko a miƙo min kaza ko ya fitar da wata magana to a ci gaba da kuma laƙana masa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yana tafkewa an yace la ilaha illallah to shikenan sai a sai a kyale shi son samu ma kar a hana wani ma ya shigo wurin in kuma wani zai shigo to a ce masa ba magana don ya riga ya ba kalma ana fatan ta zama ta ƙarshe kalmar shahada to dan ya faɗi la ilaha illallah shikenan sai a kyale shi in ya cika da wannan zai shiga aljanna to akwai riwaya da ta zo a ce ya ce la ilaha illallah to wannan tana nuna halaccin hakan ne cewa za a iya cewa wane ka ce la ilaha illallah to amma abun da ya fi shi ne a laƙana masa ba a ce ya faɗa ba domin lokacin da mutum yake rashin lafiya zai tafi ɗin shaidan yana zuwa masa a wurin a lokacin to in ka ce ka ce la ilaha illallah ila shaidan ya ce masa ka ce ba zan ce ba to sai ya ce ba zan faɗa ba to kaga abun ba daɗi ka ce ce la ilaha ya ce ba zan faɗa ba in ya cika da haka ai ba za ka manta da wannan mutuwan ba to kar ka ce ya ce ka dinga faɗa dai kawai in ya faɗa shi kenan in bai faɗa ba ma kaga ba wani matsala in bai faɗa ba ma ya tafi a haka ba wani damuwa sai la ilaha illallah la ilaha illallah har ya tafke ya faɗa in ya faɗi kalman ya zama ita ce ta ƙarshe sai ya shiga aljanna in kuma ba ita ne ta ƙarshe ba baka da daman ka ce ba zai shiga aljanna ba ba za ka kai shi wutar jahannama ba don baka da wannan hujja ne matuƙar yana musulmi ba kowa ne yake samun ya cika da kalmar shahada ba kuma ba duk wanda bai cika da kalmar shahada ba ne zai tafi wuta ba matuƙar yana da imani yana da imani sai cika ba da wata kalma ba ko kuma ya faɗi wata kalma ya cika da ita ba kalmar shahada ba to ba za ka yi yanke ka ce to wannan ai dan wuta ne ko kuma an zo an yi talakkana masa kalmar shahada an yi talakkana masa ya kiya karba sai kai shakka wajen imanin sa wannan ko ba naka bane ila ma ya faɗe ta kai baka ji ba ila ya kasa magana ya faɗa ya motsa harshen sa a sirrance a zuciyarsa kai baka sani ba to kaga ba dama ka ce bai faɗi la ilaha illallah ba ko bai cika da kalmar la ilaha illallah ba to amma ko da ma a ce haka kawai ya rasu in bai faɗa ba to ai ba za a cire masa tsammanin shiga aljanna ba domin wani mota ne take buge shi ai fat daya wani take ake zara ransa kawai sai ya rasu to kaga wannan ai ba laƙana masa la ilaha illallah ba to za ka ce ba zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna to amma sai dai daga cikin alamu na husnul khatima wato kyakkyawan cikawa shine mutum ya faɗi la ilaha illallah sai ya cika alamu ne haka nan idan akwai gumi a goshinsa ko bai faɗi la ilaha illallah ba in lokacin da ya cika aka ga gumi a goshinsa to alaman ya ne ya cika abin nan ya yi kyakkyawan cikawa domin abin da manzala ce almumini ya mutu bi arqi jabinihi mumini yana rasuwa da gumin goshinsa alaman bawan Allah ne mutumin kirki to alamun suna da yawa in wannan bai bayyana ba akwai wannan in kuma baka kila wasu ma baka san su ba to kar kai gaggawa na yanke wato ainihin wa mutum hukunci an ce ana kawa a wata kissa wanda ba na ji ta inganta don banganta a littattafai waɗanda za a dogara da su ba wani mutum a zamanin manzala ta sama an yi cika da kalmar shahada ya gagara an yi sai aka je aka samu mahaifiyarsa me yake faruwa sai aka tace ai baya kyautata mata ne yana sabawa iyayensa baya tausaya mahaifiya aka ce to ki gafarta masa tace ba ta gafarta masa ba ki gafarta ce a akai kalmar ya cika da kalmar shahada ya kasa cikawa sai aka zo aka tara kirare aka zo aka sa wuta aka fura wuta mai tsanani aka ce to za a dauke shi a jefa shi a cikin wutan nan idan ba za ki gafarta masa ba to a lokacin ne tace ta yafe masa da ta ga tabbas za a kona shi da wutan duniya shikenan tana gafarta masa kuma da aka ce la ilaha illallah sai ya dauka kawai yana faɗa kuma sai ya rasu to kaga wannan kissa in ta inganta alamun kenan rashin yi wa iyaye da'a ko kyautata musu zai hana ka cika da wannan kalma yi musu da'a kuma da gamawa da su lafiya zai sa ka cika da kalmar shahada ko da ka dai mutum yana cikawa da abin da ya saba faɗa ne idan zikiri ya riƙe bakinka kalmomin da kake amfani da su masu kyau ne zikirin Allah ne koyaushe to za ka cika da kalmar shahada za ka cika da zikirin Allah in kuma ashar ne a bakin ka to karshen sa da ashar din zaka cika dan wasu da ashar suke cika da bakakin maganganu to abin da yasa ba fada kenan ashar 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 in yazo mutuwan ma shi zai fada wanda yasa ba la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah subhanallah wa bihamdi subhanallah azin sai kaga yana cikawa da wannan kalma amma wanda yasa ba zage zage sai kaga da zagin yake cika wannan kuma ya sha faruwa zaka ga wani ana jinyan sa iyalen sa na jinyan sa bai da lafiya saboda ya saba da masifa da ashar sai kaga ashar kawai yake ta loka musu abu kadan ya zage su abu kadan ashar kuma har ya mutu a haka ga mutum mai jinyan sa yana harbin sa yana naushin sa yana harbin sa yana loka masa ashar yana harbin sa ni na gani da ido na fakakin maganganu suna fitowa kayan da kai ya dace haka ya saba a rayuwarsa to duk abin da ka tashi da shi a haka zaka tafi to shi yasa ake son mutum ya saba da kalmomi masu kyau zikirin Allah ne ya kama bakin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu lisanuka raqaban min zikrillah kada harshen ka ya gushe danye daga ambaton Allah to sai ga kalmar shahada ba za ta maka wahala ba a lokacin da ka zo barin duniya Allah ya sa mu cika da imani du'a man usiba bi musibati addu'a wanda aka same shi da wata musiba wato wani bala'i shine inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha wannan addu'a mutun zai yi asalin wannan addu'an fadin ubangiji subhanahu wataala a cikin siffofin mu'mine da yake bayarwa wato a cikin qad aflaha almu'minun mu'mine suna da rabo sun rabbanta idan aka sun rabbanta ma'ana za su shiga aljanna za a tsayartar da su daga wutar jahannama daga cikin siffofin su wallazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun mu'minai bayin Allah na gari sune wanda idan musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to wadannan ubangiji ta'ala yake sune wadanda gafaran Allah ta tabbata akan su da rahama ta ubangiji subhanahu wataala kuma sune shiryayyu a nan duniya duk mutum da musiba ya same shi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to alaman shiryayye ne ko sai irin musiba kuma ko menene ya same ka alaman bawan Allah ne mutumin kirki kai to amma wani zaka ga musiba ta same shi kara yake koyi a shar kuma kamancin wannan ko kuma ya kira wani malamin sa ko waliyin sa to kaga wannan bata ne ga mun nan ubangiji ta'ala ya ce mu faɗa lokacin da musiba ta same mu an yi a ƙasar nan da idan mutum ya tuntube sai ce shehu tuntube fa ka lokacin ba a karantarwa sosai to wani shehun ne oho ko Sheikh Usman bin Fojo ko wani shehin daban idan mutum ya tuntube ba masifa ba ne sai ce shehu ka ga wannan shirka ne me yasa ya zama shirka saboda istingasa kana neman shehu ya taimake ka kenan kar ka faɗi ya tallafa maka kada ka faɗi to kaga Allah ta'ala shi ne wanda ake neman taimakonsa a lokacin bala'i to shi yasa sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi mu ga Allah muke mu din na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah za mu koma wannan ita ce addu'an bayin Allah na gari wadanda suka fahimci aqida to sannan sai mutum sai ce allahumma ajurni fi musibati ya Allah ka bani lada a cikin musiba ta wannan wato a wannan musiban da ta same ni ka bani lada ko rashin lafiya ne ko asara ne ko wani bala'i ya sauka maka ai mun karanta hadisi da azun duk abun da ya same ka na wahala da rashin lafiya da bacin rai da bakin ciki da wani cuta to zai zama abin nan kankaran zunubanka ne kafara ne nan zunubanka to haka nan kuma za a baka ladan wannan musiba shi yasa Allah ta yake ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma suna da gafara na ubangijinsu da rahamomin ubangiji gafara da rahama shine sakamakon su kaga akwai lada kenan kuma sune shiryayyu a nan duniya sannan sai ka ce wa akhlif li khairan minha ya Allah ka mayar min mafi alkhairi daga wannan musiban da ta same ni idan dan ka ne ya rasu Allah ya baka wani dan mafi alkhairi idan mata ce Allah ya canja maka mafi alkhairi amma iyaye ne kawai su babu canji ko iyaye ka idan ku je ku haɗu a lahira Allah ya baka ladan musiba to idan wani kaya ne kai asara ko wata dukiya wa khalif li khairan minha Allah ka musanya min wanda tafi ta alkhairi sai ka ga mutum yayi asara yana damuwa sai kuma asaran ta zama taki sai Allah ya mayar masa abun da yafi wannan din abin da yafi wannan Allah zai maye masa. A wata riwaya wa aqibli khairan minha, wato duk da ka biyanta min mafi alkhairi, ka nemi mafi alkhairi. A wata riwaya wa khluf li khairan minha, maimakon wa ahlif li wa khluf li bi hamzatil wasl, duk da ma'anar su ne ka nemi mafi alkhairi. To wannan na karshen ya tabbata a addu'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, a koyarwar manzon Allah, mana cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya inganta daga Ummu Salama, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin tusibuhu musibatun fa yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha illa akhlafahu Allahu lahu khayran illa akhlafa Allahu lahu khayran. Tace babu, manzo Allah kuma yace babu wani mutum musulmi da masifa za ta same shi sai yayi wannan addu'an inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, fati Allah musanya masa masi alkhair. Duk musulmin da musiba ta samu yayi wannan addu'an, to Allah zai musanya masa masi alkhair. To shikenan sai Ummu Salma tace lokacin da Abu Salma ya rasu mijinta kafin manzo Allah ta sama ya aure ta, tace sai na tuna da wannan addu'a. To amma sai ta dinga cewa ayyul muslimina khairun min Abi Salama fa innahu awwalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tace to wani musulmi ne yafi Abu Salma, ina dan samu wani musulmi wanda yafi mini miji na Abu Salma, shine farkon gidan da yayi hijira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tace sai na faɗi wannan addu'a din, sai ta yi addu'an kuma, tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha, sai tace fa akhlafani fa akhlafa Allahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ta'ala ya musanya min manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shikenan manzo Allah sai ya aure ta da manzo Allah da Abu Salma wafi, ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a kwatanta ba ma ko. To ai ta bata tunanin kamar irin ta din nan tsohuwa irin ta manzo Allah zai aure ta, bata tunanin haka. A lokacin tana da agola guda hudu, waye zai aure mai agola guda hudu? Yana da wahala. Manzo Allah kuma yana da mata a lokacin, to bata kawo manzo Allah ta sanar ma, tace to Allah zai musanya min fiye da wannan. Kawai sai manzo Allah ya tura a gaya mata da ta gama takaba, a gaya mata cewa ina son zai aure ta. Tace kai, sai ta ji nauyin abun. Tace tana da damuwa, tana da matsaloli guda uku, ita tana ga bai kamata ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wai ba ta son aure, tana so amma ita tana kattaje ta shiga wani haƙƙi ko ta kaiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam damuwa. Matsalar ta tafi ko tace shekarunta sun ja, ita tsohuwa ce, ai manzo Allah ba yana aure saboda yarinta bane. Sannan na biyu tace tana da kishi, mummunan kishi, kata je ta dinga faɗa da matan manzo Allah ta sama ta bata masa rai. Na uku kuma tana da agoda har guda hudu, ina za ta shiga da su? Sai manzo Allah sama ya ce shekarunki ba su dame ni ba. Ai manzo Allah, matar farko da ya aura ma ta fi shi da shekara 15, ta biyun kuma ta fi shi da shekara 3, Saudatu bintu Zama, ta farkon Khadija, ta biyu Sauda. Shi ba yana aure ne don shakatawa ba, maslaha ne a cikin auren manzo Allah ta sama. Yace amma kishin da kike da shi kuma zan roƙi Allah ta'ala ya rage miki shi, ya tafiyar da shi, sai zai ragu kam, don ka san kishin mata jibilla ne, Allah ya halitta su da shi ne, ba ya tafiya gaba daya. Saboda haka manzo Allah sama zai mata addu'a kishin ya tafi. Tace ƴaƴanki kuma, manzo Allah yace ƴaƴanki kuma zan rike su kaman ƴaƴana, na rike su kaman ƴaƴana, ba wani damuwa. Shikenan sai ta yadda aka yi aure, manzo Allah ya mata addu'a, Allah ya tafiyar mata da kishinta. To kuma sai Allah ta'ala ya rage kishin, ya zama babu shi dai kaman da, don mace kan ba za a riba ta da kishi ba, su Aisha duk suna da shi. Wata ranar manzo Allah ta sama ya manta an yi tafiya, sai ya shiga ɗakin Safiyatu bintu Huyayyi, wato matarsa ne ita ma, sai ya manta ranar kwanan Ummu Salma, sai ya tafi wajen Safiyatu bintu Huyayyi. Shikenan kishi ya ɗauke ta malam, ta je wajen manzo Allah ta sama da fushi, ta ce a ranar kwanan nawa za ka je ka shiga ɗakin ƴar bai hude, ka ɓata ranta. To da asalin Safiya iyayenta Yahudawa ne, an ciyo ribanta ne amma na aribato ta ne a yakin Banu Qurayza gazo su Banu Qurayza to da aka zo aka riba ganima aka ba Hasanin Sabi ita ka bai suka ce a wannan tafi dacewa da manzalar sunna saboda ita ce sayyidatu qaumiha shugaban mutanenta ne ya za ta zo ta aure talaka tana shugaba a can tunda ta musulunta aka ce manzo Allah ne kamata ya dauke ta sai dauke ta yan tata fajala itqaha fadaqaha ita yanci shine sadakin ta sai aure ta shikenan sai ta zo tana wayannan abubuwa din kuma ina wa abubuwa ne irin na jahiliya ko dan manzo Allah ya sa musu habbansa suna cewa kai ba dan wani kai kaza kai dan kaza suna sukan juna a dangane da dangantakan su kai ai kabilan ka kaza ne sai manzo Allah kuma ya ce a da'awal jahiliyati wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntina za ku dinga da'awa irin na jahiliya ina tsakaninku ku barta tana tsoyi ba alfahari da dangi jahiliya ne suke alfahari da dangi ko da kabila to amma duk da haka kaga kishin nata bai tafi duka ba amma dai ya rigu din daga batai na dama tazo tai ta bada hakuri tace don Allah manzo Allah ya mata addu'a Allah ya gafarta mata wannan kalman da ta faɗa manzo Allah ya mata addu'a sannan ƴaƴanta kuma ya rike su kaman ƴaƴansa daga ciki akwai Umar bin Salama wanda shine mai hadisin ya gulamu sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika manzala ta ya rike shi kaman ɗansa har yana cin abinci da shi to sai wata ran Umar bin Abi Salma ya ce ina cin abinci da manzala sama sai hannuna yana ta yawo a cikin kwanon in can ko can sai manzala ya ce mini ya gulamu ya kai yaro sammillaha kai bismillah in zaka ci abinci wa kul bi yaminika kuma ka ci da hannun damanka wa kul mimma yadika sannan ka ci gabanka kaga an koya masa ladduban cin abinci guda uku farko bismillah in kai bismillah ka fara cin abinci ba za ku ci da shedan ba amma in baka bismillah ba shedan da ya sa hannunsa tare kuke ci ko ka gan shi ko baka gan shi ma sannan ya ce ka ci da hannun damanka don shedan ne yake ci da hannun hagu ka ci da hannun dama shine sunna a cin abinci sannan ya ce ka ci gabanka kar hannunka ya dinga yawo mai cin abincin zai tsarge ka wanda kake ci tare da shi ka canko gabansa ka canko wannan jagulgule ne ba tsafta a cikin cin abincin tunda abincin duk iri ɗaya ne iya gabanka ya ishe ka amma idan abincin kala-kala ne akwai ɗan tsokan nama ta can akwai ɗan doya ta wancan ɓangaren akwai ɗan kifi ta can to wannan kuma abin da ranka yake sha'awa in kifin ne hannunka kai can babu a gabanka ba sai ka tsallaka ka tafi gaba ba in nama ne can gaba in kaza ne can gaba nan ba za a zarge ka ba wanda ya zarge ka ma ya aikin banza yawa ba hana ba shari'a ba ta hana manzo Allah sassan a gabansa an yi irin wannan cin abincin akwai dan dibino akwai kaza a can ko can a can ko can amma abinci kala daya shine aka hana in ba ka so a zo a dauna gabanka to kai maza maza ka cinye na gabanka din don ba sunna bane barin nama sai a karshe ba sunna bane yawa nama ka ci shi kawai duk lokacin da kaga dama ko a farko ko a tsakiya ko a karshe ai bane sa ci a karshe kan ka son ka ci abinci da yawa ne wato kar ka ci mai dadi a farko daga baya wannan din ka ji ya ishe ka sai ka sake cikin ga da marar dadin sai ka tsora mai dadin a sama kaga zaka ci ka koshi irin koshin da ba a son sa a musulunci to zaka ka ci naman ka tun da farko kawai maki da shi zai fi zama sunna tunda zai hana ka koshi da yawa zai hana ka koshi da yawa to manzo Allah sama da ya rike wayannan agolan kuma ya rene su ya rike su kaman ƴaƴansa to kaga wannan ya kamata a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rike ƴaƴan wasu musamman marayu akwai lada a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala mazala sun haice ana wa kafir da yatimi fil jannati haka za ni da mere non mara a cikin aljanna muna haka ya nuna doguwar yatsa da yatsa nuni wata dan tazaran kaman dan tazaran doguwar yatsa da yatsa mai nuni kana dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana renon marayu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani Allah ya sa aljanna ita ce makomar mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم متنبأ تفرق هيك شوى ما لم إذن أنا قد بيرني شنزن إيه يمس أدوى لو إيزكما وكما
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم
ai na yi bayanin cewa in biyu ne za ka ce wa'izukuma amma in sun wuce biyu ai sun zama jam'i in maza ne ka ce wa'izuku idan mata ne wa'izukunna in mata da maza ne a haɗe ka ce wa'izuku to da ka wa'izukum maza zalla ko mata da maza wa'izukunna mata zalla idan mace ne kwa ɗaya o izuki in namiji ne guda ɗaya o izuka in baka gane ba sai ka samu wanda ya larabci zai gyara maka wa'annan damirin insha Allah.
Tambaya na gaba yake cewa malam waɗannan addu'o'i idan na je gai da mara lafiya shin zan yi su a bayyane ne ko a asirce?
Ko a bayyane ko a asirce kai duk ɗaya ne, amma sai dai ita addu'a an fi son a inda ba tare kake da wasu ba ka yi ta a sirrance, ko ba a sirrance ba dai ya zama murya tana ƙasa ƙasa, saboda haka idan ka zo ka tsaya a kansa za ka dinga yi ba lalle sai ya ji abin da kake faɗa ba, saboda haka ka yi a hankali kana kaɗa harshenka. In kuna da yawa ne wasu za su ce amin, to kaga wannan za ka abin nan daga murya domin su dinga cewa amin, amma kai kaɗai ne in kai a sirrance shi ya fi a kan kai a bayyane, in kai a bayyane ma babu laifi.
Tambaya ta gaba yake cewa malam waɗannan askarai zan iya tofa su a ruwa in ba wa mara lafiya?
Wani askaran? To ba da yawa wannan dai ban san cewa ana tofa su a ruwa ba abu da mara lafiya, sai dai tofi a ruwa abu da mara lafiya yana da asali. Idan ayoyin alkur'ani ne ka tofa ka ba wani ya sha, ko su addu'o'i da suka inganta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tofa ka ba wani ya sha ba na ganin akwai laifi, amma dai cewa nassi ya zo ya keɓance wasu addu'o'i daga cikin wannan a tofa a ruwa a sha wannan ban same shi ba. Kuma ko da ya halatta a tofa ɗin to a yi ɗin dai da bakin shi ya fi, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tofawa yi ba ya karanta su ne da harshensa.
Mai tambaya ta gaba yake cewa malam an ce babu tuba idan mutum ya zo gargara, shin ya halatta ya yi addu'a a wannan lokacin?
To addu'a me zai yi tunda ko ya yi kalmar shahada ma ba za a karɓa ba, to sai addu'a sa kuma me zai yi addu'a? To saboda haka lokacin da mutum ya zo gargara ai lokacin da ya zo rasuwa ne, ina yake da time din wasu abubuwa? Babu lokaci. Saboda haka wannan gargaɗi ne cewa ka zama kullum kana cikin tuba, ka nisanci saɓon Allah. In tsautsayi ya sa kai ka tuba kada sai ka zo mutuwa kuma ka ce za ka tuba, Allah ba zai karɓi tubanka ba. Inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir, Allah yana karɓan tuban bawa matukan bai kai gargara ba, in ya kai gargara ba za a karɓa ba. Saboda haka in kai addu'an me amsar za ta amfane ka, inda za ta amfane ka yanzu idan ka ce Allahumma ghafir li, Allah ka gafarta mini, in an amsa maka addu'an ai an karɓi tubanka kenan, ko ka ce astaghfirullah sai aka amsa maka ai an karɓi tubanka kenan, to kuma an ce ba za a karɓa ba, to sai addu'a kuma za ka yi? Saboda haka mutum da ya yi wa kansa ƙiyamul laili tun kafin wannan lokacin ya nisanci saɓon Allah kuma ya dinga tuba a kowane lokaci.
A tambaya ta gaba yake cewa malam idan na yi ɗawafi bakwai sai na ga zan iya ƙarawa kafin na yi nafila, shin ya halatta in ƙara wani ɗawafin kayan in yi nafila raka'a biyu a maƙamar Ibrahim, ko a'a kowace ɗawafi bakwai tana da nafilanta?
Za ka iya haɗawa bakwai bakwai sau biyu sai kai nafila huɗu, ko bakwai bakwai sau uku kai nafila shida, ko bakwai sau goma bakwai bakwai sau goma kai nafila raka ashirin. Jai za ta kada Aisha radiyallahu anha ta haɗa guda uku ta yi nafila raka shida, wannan shi yake nuna ana iya haɗawa a haɗa nafilin duka.
Yake cewa malam tambaya ta farko ita ce shin mace mai haila za ta iya ɗaukar izu ashirin ko izu goma domin ta karanta?
Kun yi bayanin cewa mace mai haila ba ta ɗauka alkur'ani, wannan shi ne zance mafi inganci ni a wurina wanda ya fi fita daga shakka. Haila nan kwana hudu take, ai kwana hudu ne ko biyar ko sati, to don sai ta dinga muraja, in hadda take sai muraja a na baya. Idan abin nan ba hadda take ba kuma akwai zikiri, sauran zikiri duk za ta iya yi, qur'ani ne ba za ta ɗauka ko ta karanta abin da ta haddace. Wannan ne shi ne fi gamsuwa da shi domin fita daga shakka. Amma akwai ƙura'ani a handset ɗinta za ta iya ɗauka ta karanta, domin handset ta riƙe ba ƙura'ani ma, handset ta riƙe in ta taɓa ma ba ƙura'ani ta taɓa ba, gilas ɗin handset ɗinta ta taɓa, kuma in ta fasa handset ɗin ba za ta ga ƙura'anin ba, wannan za ta iya karanta shi. Amma takaddun alƙura'ani ta nisanci hakan in har sai lokacin da ta yi tsarki ya fi.
Mai tambaya ta gaba yake cewa malam ni ne na shigo masallaci sai na sadda liman yana kuduba, wai shin ya halatta in yi nafila ko kuma in zauna in saurari kuduban shi ya fi?
Nafilan ai ba zai hana ka sauraron kuduba ba, za ka yi su a takaice ne nafisi, don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukum almasjida يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس لم تيشغى مصلى تيران الجمعة لمن ينا خطبا يركع أبيو كان يزونا أرواع مسنسة وليتجوز فيه ما يتقعي تاسو صداك ذاك تقعي تاسو نسي كتغى بدا سورارونكما خطبا كشية في أكان كزونا كوي باتاري دا كاينا في ركع أبيو با نعم
ولنا نسونا تنبوي دو ستسوقك سيدي ما سلوقان أدوئي wani na cewa zai aurar da ƴaƴansa guda biyu yana roƙon ƴan uwa da malam su taimaka masa da addu'a Allah sanya albarka cikin wannan aure sannan wani yana cewa kuma mahaifinsa ya rasu shi ma yana roƙon addu'a Allah gafarta masa sannan da wasu marasa lafiya guda biyu da suke kwance a asibiti kuma ana roƙa musu addu'a da dai sauran bukatu daban-daban
to ga wata takarda ta tambayoyi kafin addu'o'i wannan yana cewa yana son ma'anan wannan ra'ayan wa malakum alla ta'kulu mimma zikra rasulullahi alayhi wa qad fusila lakum ma harrama alaykum illa ma turitum mabturikum ilayhi me yasa ba za ku ci abinda akai bismillah akai yanka ba Allah ta ce me yasa ba za ku ci abinda akai bismillah akai yanka ba alhalin an muku bayanin dabbobin da aka haramta muku ko abubuwan da aka haramta muku ku ci sai dai abinda wato ainihin kuke hali na lalura duk dabban da aka yi bismillah aka yanka kaci musulmi idan ya yanka sannan abinda aka yi aka bayyana cewa haramun din kuma shine wacce wanda ra'ayan take faɗa hurriman alaikumul maitatu waddamu wala mulkhinziri wama uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu wama aqala as-sabu illa ma zakkaytu har zuwa ƙarshe saboda haka an haramta mushi an haramta cin naman wato ainihin alade da naman da aka daga murya aka ambata aka ambaci wani abu ba Allah ba subhanahu wa ta'ala da wasu dabbobin da hukuncin mushe ne illa mabqurisum ilayhi sai dai in kuna halin lalura ya halatta a ci mushe ya halatta kuma a ci wato ainihin dabbobin da aka haramta a hali na lalura in mutum bai ci ba zai halaka kuma mun yi bayanin su a ranar litinin a darasin misbahu salih sai kuma waye tambaya na gaba yana cewa shin ya halatta mata mace ta yi walimar aure mata su yi waliman aure ba dalilin da ya hana mata su yi waliman aure za ka duk abin da aka shir'anta namiji an shir'antawa mace sai dai akwai dalilin da yake ban da mata kamar yadda maza suke waliman aure mata ma in sun babu laifi sai mata ma su suke yi ko ka dauke shi walima ko baka dauke shi bikin da suke su haɗuwa ita dafa abinci ana ci din me ne dama waliman ba shine cin abinci ba ai ba tare mutane a musu karatu shine walima ba amma shi yana tambayan karatun ne karatun ya dauka walima ai mata kan dama suna walima so in sun tare matan aka zo aka yi musu karatu abu ne mai kyau walima ne kan walima so babu wani laifi insha Allah sannan kuma tambayan sa na gaba a cikin 40 hadisi akwai hadisi da yake cewa da amma ya ribuka ila ma la ya ribuka me ma'anar sa ka bar abun da kake shakka a kansa izuwa ga abun da baka shakka duk abin da kake shakkan halal ne ko ba halal ba to ka kyale shi ka tafi halal din mana idan kana shakkan doki halal ne ko ba halal ba kai bai kwanta maka arewa ba sai ka je ka ci naman saniya ko naman rago ko akuya ba kaga wannan baka shakka a kansa ga ma ya ribuka ila ma la ya ribuka duk abin da kake shakka ka bar shi zuwa ga abin da baka shakka wannan shi ake cewa ihtiyadi addini wato fita daga shakka a addini وزهتياد من أمور الدين من فر من شك إلى يقين ولكن من إيتياد بدون فادة وحرام أتكين الدين إنسا شين وان ديكي برم أبون ديكي شكا أكان سيزوا أغا يكيني إن وانا أبو كان شكا سكتفي إزوا أغا وان دفكي دا يكيني أكان شين دا ما يريبك إذا ما لا يريبك فيتي هذا كما أقول حديثي كما ديكي تيوا من حسن إسلام المرء تركه ma la ya'nihi ina daga cikin kan musulunci mutum ya bar abun da bai shafe shi ba abun da bai zai amfane ka ba karkai ka daina shiga soro ba shanu abun da bai da amfani ko zai cutar da kai ka je ka shiga maganar da bata shafe ka ba tsakanin mutum da iyalinsa bai shigar da kai ba kai ba dan uwansa bane ko ni mai gidansa ba babu ruwanka sai ka je ka farkar wani abu kuma wanda zai jawo wani damuwa to da haka ya kamata duk abun da mutum zai zama abu ne da ya shafe shi ko yake da amfani wannan ko baya nuna ba za ka yi umarni da kikkiawan ake ko ka hana mummuna ba don wannan ya shafe ka idan mutum yana abin da bai dace ba ka ce wani bai kamata ba to kar ya ce maka kuma min husnul islam mar'i tarku ma la ya'ni wannan ya shafe ka don manzo Allah kan ce man ra'a minkum munkaran falyughrihu bi yadi wa la yastarifa bi lisani wa la yastarifa bi qalbihi wa dhalika adhafu al iman to da ka zo ne kai umarni da kikkiawan ake ka hana mummuna aiki wannan ya shafe ka, amma wani abu daban dai wanda ba mai amfani ba, to bai kamata kuma kana damuwa da shi domin zai hana ka kai wani abu kuma da zai amfane ka. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim. Waɗanda suka buƙaci addu'o'i, Allah biya musu buƙatunsu na alkhairi, kuma Allah biya mana buƙatunmu na alkhairi gaba ɗaya. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.